Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Za mu yi magana ne akan muhimmancin cin abinci mai gina jiki yayin da mace take dauke da juna biyu da kuma muhimmancin kai mace asibiti a lokacin da ta fara naƙuda. Namu na yau wakilan sashen Hausa sun samu tattaunawa da masana kiwon lafiya akan wannan batun. Sannan zamu ziyarci filin mu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraro zamu tsunduma a cikin shirin ne inda zamu garzaya Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da ƙwararren likita a ɓangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke babban asibitin ƙasa na Abuja, wanda ya yi mana bayani akan muhimmancin zuwa asibiti musamman ga macen da ta fara naƙuda.
Naƙuda ana samun shi a mace mai ciki da ciki ya kosa ya kai term. Term da muke nufi shi ne ciki ya kai wata 9 a Hausance. Amma idan an bi kimiyya muna ce da shi 37 completed weeks. To idan ciki ya kai wannan term din, naƙuda zai iya tasowa. Abubuwa da yake tasar da labor ba sai mun je mu yi maganar shi yanzu ba. Wannan cikin kimiyya ne. Amma alamomin cewa labor yana tasowa shi ne ciki zai ta daurewa, ya daure ya sake tun babu ciwo, in ya daure har ya fara daukan ciwo ya ta karuwa, daurewan ya zo nan sai buni ya sake zuwa har ya fara zuwa very frequently 30 minutes 20 minutes 5 minutes. Na biyu, wani sa'i lebo yana farowa da zubar da ruwa. Idan mace ciki ya kai term ruwa ya fita, to wani sa'i farawan lebo kenan. To amma a takamaimai da za a ce mace ta fara lebo shine idan ciki yana daurewa, yana ciwo, yana sakewa, sai kuma bakin mahaifan yana canzawa da budawa da zai bawa yaro sukuni da ke cikin ciki ya fito ta farjin mace. Nan ake cewa mace ta fara lebo.
A lokacin da mace ta fara jin wannan kamawa da sakewa, me ya kamata ta yi?
A wannan lokacin shine ta kula da yanda frequency na kamawa da sakewa. Idan yana zuwa ne once in 5 hours, ba damuwa. Amma ya fara zuwa once every 30 minutes, sai kaga daga 30 minutes ya koma 20 minutes, ya koma 10 minutes, to ta fara neman anyan zuwa asibiti. Amma kafin ma ta kai wannan level din ana shirya mashi ne tun ciki yana nan, sabon ciki ko karamin ciki bai kosa da zai fara ainihin level ba. Saboda nan lokacin ne zaka shirya, muna ce da shi birth preparedness, za ta shirya kayan level da abubuwa da ya kamata ta zo lebowar da shi na jikinta da na sabon yaro da jariri da za a haifa, da kuma yanda za ta zo lebo din. Zamin lebo in ya fara, ba zai ce maka sai karfe 2 na rana zan ta fara ba, zai iya fara a tsakar dare. To ana bukata mace tun ciki bai kai wannan lokacin ba ta yi shiri yanda idan ya kama ta cikin dare yanda za ta samu ta je asibiti. In suna da mota, ita mai lebon ba za ta yi a tuki ba, sai ta nemi driver. In mai gidan baya nan, a samu wanda za ta iya kira da waya. In ma babu mota za ta iya yi jinga da yan taxi da ta saba da shi ko kuma makwabta cewa idan abu ya kama dan Allah zan kira ku ku zo ku kai ni asibiti. To an fara shirin lebo kenan. To idan kai ga kamawa nan shine za ta taida wannan kwanceccen siri na lebo sannan ta zo dakin aihuwa.
Akwai yiwuwar cewa mace in koda ta fara nakuda da kanta akwai wani abin da ke tilastawa sai an yi mata aiki kuma?
To akwai saboda nakuda ba za a ce an aihu ba sai an yi nakuda an aifar da yaro an aifar da placenta uwar ma kuma jikinta tana nan lafiya in ba haka ba lebo bai kare ba. Akwai abubuwa da dama da zai iya gocewa daga normal daga wajen kama ciki da sakewa din nan yaro yin ya gaji kaga da zai iya tolerating lebo ba kila yaro ya mutu kafin lokaci kai da zai fita. To idan a dakin lebo ne in mun ga cewa akwai gajiyan yaro una ce da shi fetal distress to sai an yi tiyata mana gaggawa kafin a ce minti 20 ya kamata yaro ya riga ya fito daga ciki uwar in ba haka ba zai iya mutu a lokacin. To an dauki wata ciki wata 9 jab da yaro zai fito da rai saboda gajiyan yaro ya zo ya mutu kaga an yi babban asara. Shi kuma yana cikin abu da yake sa yawanci ana yi ma mutane mutun tiyata. Shi yasa kuma idan an zo awo ana ce in gawa mata su yi tanadin jini a jiya saboda idan aihuwan tiyata na yazo da gaggawa ana bukatan jini ba wai lalle dan muna so a bada jini bane amma ba fafan gura ranar tafiya. Idan ya kama ana neman jini to sai kaga a jiyan da aka yi yazo daidai amma yawanci ma 90 zuwa wanda yafi haka bisa 100 ana yin tiyata ba sai mun bada jini ba sai ya cancanta. Na biyu idan tun ma ba kama lebo ba muka gano cewa yaro yayi girma fiye da kugun uwar da zai bar yaro zai fita to kaga ba yanda za a yi abun da yafi karfin rami ya shiga wannan rami sai dai in zaka lalata shi kuma shine yaro ya mutu a fitar da shi gaba gaba wanda ba wanda yake so ya yi wannan yanzu. To daga wannan za a yi shirya tun da wuri a yi tiyata. Idan uwar ita kanta ita ta gaji ta kasa tura yaro an yi dabaran da zai kara mata karfi da kuzarin ture yaro bata kai ba to sai kaga abun da zai raba yaro da uwar shine a yi cesarean section. Akwai da dama indication na cesarean section amma a kimiyya mun kasa su kashi kamar uku wasu abubuwa da ya dangata da lafiyar uwar da saboda wannan ne za a yi tiyata suna nan su ma suna nan barkate. Akwai wasu da saboda lafiyar yaro kadai ne shine ake so a yi tiyata su ma suna nan da yawansu. Akwai wanda ya danganta da yaro da uwa together una ce da fetomaternal indication su ma suna nan da yawa. To lokaci ba zai bar mu sadaukan su daya bisa daya ba amma abunda zan fada shine idan mace ta je dakin aihuwa ko nurse ne a wajen ko kuma doktoci ne za su tabbin nakudanta sai a duba komai yana tafiya daidai ana gani alama abubuwa suna so su goce ta sai su sa magani yanda matakin da ya kamata su dauka su gyara shi. In gyarawa lebo ya ci gaba ne za a yi in kuma gyarawa nashi shine a yi tiyata za a yi tanadin wannan. In waje ne ba za a iya yin tiyata ba amma ce kananan asibitoci na gwamnati muna ce da shi primary health care ko kuma some general hospital wajen da ko babu babban doctor da zai iya tiyata zai iya yi. To ana gani alaman cewa abubuwa zai goce kuma abinda zai magance shi shine tiyata za a iya referring mace zuwa asibiti wajen da ana da kayan aiki na tiyata a yi aiki tiyata a tambake yaro a tambake uwar.
Likita kamar wasu irin matsaloli ake iya fuskanta a lokacin da aka yi aiki?
Da dama na daya shine matsalolin da ya sa ma za a yi aiki yana nan aiki shi kansa yana tattare da matsalolinsa daga kan abinda ake ba mace muna ce da shi anesthesia wanda zai cire ciwo ko ta yi bacci a yi aiki bata ji ciwo ba ko kuma tana nan ba da allura an dan kashe can wajen ciki da za a yi tiyata ba za ta ji ba to magungunan nan suna da damuwansu zai iya faro ga kowane mace wajen yin allura ko kuma ba da maganin ma yana da dangardansa idan ya faru shi ma damuwa ne. Aikin ma shi kansa yana tattare da damuwansa domin an bi anya an yanke ainihin wajen ciki ne har zuwa can cikin mahaifa aka sake yanke sakin cikin mahaifa a fidda yaro. Idan an yanke jikin mutum jini na zuba kaga jini zai iya zuba ya yi kima shi ma damuwa ne. Yaron da aka fitar da shi akwai wasu gyaran anya da idan yaro ya fitar ta farji mace a wajen aihuwa yakan shiryawa yaro rayuwa a waje saboda squeezing through the birth canal. To wannan yana zama absent a wanda aka yi mashi tiyata, an fi da shi. To yaron yana bukatar taimako a hannun daktocin jarire idan an fi da shi to resuscitate wannan yaron zuwa rayuwar duniya. To shi ma yana nan daban, amma babban abu da zan faɗa nan shine wannan bai yi maganan abin da yasa ma aka yi tiyata ba. In rashin lafiya yaro ne yayi tiyata, rashin lafiya nan shi ma ya biyo shi waje sai an duba a fara maganin rashin lafiya da ya fara yi cikin ciki zuwa waje, sannan a yi kokarin resuscitation har yaro ya yi lafiya sosai ya ci gaba da rayuwa a wajen mahaifin.
A likitanci a kuma shawarci sau nawa ya kamata a yi wa mace aiki na haihuwa ko CS?
Bisa kimiyya ba sa so nawa za a yi tiyatan haihuwa ba, saboda a duniya muna da record na wanda sun yi tiyata na haihuwa su 12 a wasu guraren duniya. To amma a yanayinmu a Nigeria ko kuma kasashe masu tasowa, idan mace ta yi tiyata so ɗaya, biyu, uku, Allah kuma ya bar yaran ko da guda ɗaya ne yaro yara uku kenan, to mukan dan shawarce su daina ɗaukan ciki, saboda tsautsayin ɗaukan ciki ga an yi tiyata so uku yana ninkawa ne. Ɗaya daga cikin tsautsayin shi ne ciki, ana ɗauke da ciki bai ma kai lokacin nakuda ba ciki zai iya fashewa. Idan ciki ya fashe za a samu zubar jini a cikin uwar. To by the time ciki ya yi rupture, muna ce da shi rupture uterus, ba zance rain yaro ma da cikinsa ya yi rupture ba, a ran uwa ne. To ya danganta daga ina rupture ya faru, kafin a kai asibiti kila Allah ya sa rain ya tafi. Amma in ma an kai asibiti sai kaga lokacin za ta mutu kokwai, rai kokwai ne ga uwar. To likitoci sai su kai da kawowa idan Allah ya taimake su ceto rain uwar. Amma lokacin da kyar da sara sai an cire mahaifa ma lokacin, sai kaga ana ta bada jini in babba asibiti da ake da jini a ce ya yi tiyata an bada jini wata leda 13. To ana samun nasara, ana samun su. Amma wani lokaci sai ka yi wannan duka sai rai ya yi abun shi, ba za a samu uwar da rai ba. To kaga an rasa yaro, an rasa uwar, yara ma da aka haihu daga tsohon ayyukan da aka yi yara sun rasa uwansu. To saboda wannan idan an yi tiyata so uku, hudu, muna ba da shawara da karfi cewa a daina haihuwa.
Yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da masanin abinci mai gina jiki Dr. Murtala Inuwa, daraktan sashen kula da lafiyar iyali a hukumar kula da lafiya a matakin farko na jihar Kano, inda ya yi mana ƙarin bayani akan muhimmancin cin abinci mai gina jiki yayin da mace ke ɗauke da juna biyu da kuma bayan ta haihu.
Wato na gabatar da mai akan muhimmancin ciyar da mai ciki da kuma in ta haihu kulawa da abincinta da kuma kulawa da ita abin da ta haifa da kuma shayar da ɗanta, wanda ya kamata a ce tun daga farkon cikin akwai kwanaki da ake kira kwanaki dubu masu fiye muhimmanci a rayuwa. Su kuma wannan kwanaki dubu suna farawa ne daga ranar da ciki ya shiga mahaifa. Shine ake buƙatar a inganta abinciccikan duk da za ta ce zamana cewar suna haɗe da sinadaran duk da jiki yake da buƙata, saboda ta samu wadataccen nono, sannan kuma ta shayar da ɗanta nono zalla har tsawon wata 6 ba tare da ta haɗa masa da komai a matsayin abinci ba.
Kullum ana maganar mace-macen mata masu juna biyu da ma jariran da suke haihuwa. A nazarin da kuka yi, me ke sababa wannan al'amari da kullum hukumomi da ƙungiyoyin harkokin lafiya suke kokarin dakilewa?
Wato abin da yake haifar da wannan shine rashin samun kyakkyawar cimaka a yayin da su iyayen suke da juna biyu. kuma kusan ya zama mana ɗabi'a gabaki ɗaya ba ma kokari mu ga cewar mun ci ingantaccen abincin da ya kamata mu ci daga mu musamman mata idan ka zo kansu masu ciki na yi bayanin cewa galibin su kudaden da ya kamata a ce sun yi amfani da shi wajen cin abincin da ya dace su ce sai kaga suna can suna zuba adashi saboda so take ranar suna ta saka kaya set dozen daya ta canza kayan daki to galibi in aka samu akasi sai kaga cewar an zo ta haihun ana bikin suna ita kuma tana kabari
to kuna da alƙalma watakila a Kano ko lardin arewa ta Najeriya na adadin matan da ake samu sanadiyar wannan matsala da ka ambata
kamar yadda gagani yadda na nuna a cikin galibi haihuwar da ake yi a cikin su zaka ga cewar yawanci su matan sun dauki cewa kamar haihuwa kamar misali ciki ya zama maka maciwo wanda a ka'ida bai kamata a ce ya zama haka ba ciki kawai wasu canji ne da suke zuwa saboda a da tana cin abincin da take ci ne dan ita kadai yanzu kuma akwai halitta a jikinta da ake yi ake kuma buƙatar duka sinadaran su kasance daga abincinta shine ya nuna cewa alƙalma kamar kashi 65 cikin 100 na haihuwar da akai ake rasa su ainihin iyayen wanda
akwai batu kullun ana ta kaddama kan cewa a dinga shayar da jarirai nonon uwa zalla tsawon watanni 6 amma har yanzu ko da a tsakanin ɗan takarda da ake ganin kansu ya waye wannan abin bai samu karbuwa ba so sai misali menene kalubalen kuma wani irin alfanu yake da shi kan cewa lalle a shayar da yaro wato nonon uwa na tsawon shekara wato watanni 6 ba tare da ya ci wani abinci
to kamar yadda kaga wato shi yaro daga sanda aka haife shi nonon uwan nan zalla shayar da shi yana taimakawa ita kanta mahaifiyar wajen kokarin maida mahaifa ta koma wajen kokarin tsayi da jinin wajen kokarin sa kwakwalwar ta ta karatun abin da za ta yi wani aiki da ya zo a gabanta kuma abin da ya sa tambayarka ta farko da koda yan takarda ba sani ba galibi muna da karancin masana a wannan bangare a jihar Kano musamman idan ka zo ta bangaren aikin gwamnati karancin ma yayi kadan to amma saboda alƙalma da suke nuna irin matsalar da ake ciki shine yasa yanzu a Najeriya ƙasa baki ɗaya yanzu an ba da umarnin kowace jiha lalle ne ta samar da darakta na bangaren wannan cimaka saboda na bangaren kimiyyar abinci saboda a samu cewar an samu cikakken ilimin matsalar ita ce ko su kansu da suke asibiti ba su da wannan ilimin saboda karancin masana a bangaren
a ƙarshe me kake ya kake ganin irin wajen watakila wayar da kan mutane su fahimci mahimmancin shi kansa shayar da yaro nonon uwa din nan a watannin farko 6 musamman la'akari da waccan kalubale na rashin karbuwa
dama shine kamar yadda na faɗa galibi a lokacin da aka ga cewar matsalar da take damun galibi ƙasashe masu tasowa sai aka fuskanci matsala ce ta bangaren lafiya saboda haka a 1978 aka kirawo zama da aka yi a Rasha wani tsibiri da ake kira Almaata a gurin aka zauna aka fitar da alƙalma da kuma yadda za a yi a magance wannan matsala saboda matsala ce da take damun duniya gabaki daya sai aka ga cewar an fitar da wasu shikashikai ginshikai guda 8 wanda a kansu ne lafiyar dan adam ta ginu to daga ciki ginshikin kuma aka ce kowane ginshiki an bashi namba ne daidai da martabarsa da darajarsa da irin aikin da zai a wajen yaki da wannan matsala domin kowa ya sami ilimi to ginshiki na farko shine ku ɗan jarida ku ne ya kamata ku sanar da mutane saboda karancin masana da ake da su a bangaren da kuma karancin kai labarin gan gurin wanda ya kamata ya ji ya kuma yi amfani da shi don gwaji in ya ga ya yi ya ci gaba da ya saki ita ce kaɗai mafita na biyu ginshiki na biyu shine wannan ilimi na harkar cimaka wanda daga nan ne idan har aka ce yaro yana da karfin garkuwar jiki ta bangaren cimaka to duk wani abu da zai zo sai dai ya tallafa wannan shi karfin jikinsa ta bangaren abinci shine number 1 duk wani antigen wani magani da za a zo a kara kawai zai taimaka ne duk karfin maganin rigakafin da za ka ba wa yaro matukar nutrition ɗinsa is poor, you will just end up wasting your time. So saboda haka muka ga ya dace a ɗauko karatun nan tunda an yi failing. Abin da yasa nace maka an ba a samu nasara ba, saboda shekara 1978 har yanzu ba a cimma nasara ba. To sai aka koma a ga to ina matsalar take. A matsalar sai wani masani ya tashi ya ce to zan iya tuna muku cewa a wannan lokaci 1978 cewa kukai kowane ginshiki an sa shi daidai da darajarsa. To yanzu ya ake? Yanzu yaya ake? Na farko an ma manta da shi sai dan karo da ya zama. Shi kansa na biyun yana kokarin karewa babu shi a harkar lafiya. To ta yaya za a yi a ce a cimma nasara? Saboda haka aka ce to sai a dawo. To lallai na farkon nan su ne yan jarida su da sanar da mutum duk shirkukin dajin da yake ji me ya dace da shi, me ya amfani, me ya yiwa ma sanda zai ji labarin yana tsaka da matsalar yana ji sai ya ce to bari na zo na gyara. Mu kuma za mu zo duk sanda kuka zo mu ko mu gaya muku a karanci abin da muka kenan.
Allah ka taimake mu kamun Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu kamun dan ga da likitoci masu kullawa da lahiyar masu kullawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su kamun Allah ka ba mu sa'a.
To madalla masu tauraron mu kafin mu karkare shirin namu yanzu kuma ga wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim Young Pioneer da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, barkanku da kasancewa da ku. Ni da zan gabatar Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ne daga nan birnin Accra. Zan tattauna da Hajiya Hafsa Kadir English, ita ma ƴar jarida ce kuma mai fada aji a nan birnin Accra. Wani abinci za a muna?
To assalamu alaikum jama'a, barkanku daidai wannan lokaci. To kin ga muna da kosai wanda nace Yarbawa na ce masa akara, sannan akwai alale wanda Yarbawa ke ce masa moimoi.
Moimoi yawa.
To abu daidai ake amfani da shi shine wake. Wake to waken nan idan kin je kin so wake, shi kuma wake wani sa'in kana samun datti a ciki, yi kokari ki baka ci ki cire dattin. To in kin baka ce wasu suna jikawa, wasu kuma suna diba su sa cikin turmi. Adadin wanda da su yi amfani da shi sai su dan zuba ruwa a cikin turmi sai su daka, suna dakawa sai ki ga bawon bakin yana fita. To in bakin ya fita suka daka suka ga ba dakawa da karfi kaman kana daka sakwarawa ba, kai dai kana dan bubugawa haka kadan dai radadin ruwan da ka sa sai kiga duka
yana fitar da bawon da
to idan kika ga yayi da kuso sai yayi yanda ya dace sai ki juye cikin kwano ki samu ruwanki mai kyau, ki samu matacinki, sannan ki samu wani kwano kina sa ruwa kina wankewa kina tacewa kina ganin idon na fita kina tacewa kina ki wanke ruwa ɗaya ki wanke kaman so 3 zuwa 4 sannan ki zuba da wannan ruwan ki sake tacewa kina cire dattin kai idon kai. To da kin kare kinga ga ya fita fat, kina iya ma bai fita ba ke aje yake dan gyaggyara kina dan cicire bakin saboda yar bai sha'awa. To sai ki samu kwanon ki mai kyau, ki samu barkonon ki iyayen da kika ga kina so domin kai yayi zafi, wasu saboda cutan yau da gobe jan barkonon nan kinga ki hada da girin ki wanke shi ki zuba cikin waken, sannan kuma ki samu albasan ki wargi ki gyara albasan ki cire bayan albasan ki wanke albasan shi ma sai ki yanyanka sai ki zuba cikin waton waken nan sai ki kai aje a markata miki. To wannan shi a haka ake wa alale da kosai da alale dukannin a guda ake musu
duka ɗaya ne yanda aka yi wannan matakin yanda haka no za dawo alale
shi ma
akwai bambanci
kadan akwai bambanci ta wajen aikin su. Kin gane shi kosai idan an kawo an nika shi da dan kauri haka to da ki diba wanda kike so ki buga shi da kyau
kaman kina tuka tuwo
ko da muciya da ki buga ko da cokali ne kika ga yanda da ki buga haya tsunke yayi fine kai ya sake saboda ko suyan da zaki mai zaki buga shi ne da kyau sai kiga ya sake to wasu na iya nda su soya su sa wani green pepper saboda yayi ban sha'awa kin gane wasu kuma suna hadawa da kwai amma in kika duba kwai da wake duka hanyar su guda
abu da yake ba wa jikin da
wasu kuma har hanta suna sa ni dai bai ban sha'awa ko sai a sa nama ciki amma kwai ya zama mutane na sawa kin gane to sai ki zo ki dora mai ki a wuta idan ya dau zafi kina dibawa kina sakawa cikin mai kina diba kina sakawa cikin mai sai ki ga yazo yayi ja amma kuma in kina sa ki kokari cokalin da ake diba ake kwasan kosin da shi ki ta danna kosin ciki la Allah saboda na cikin ya soyu kin gane wani na nan wutan yayi zafi da kin sa mai yayi zafi da kin sa sai ki ga yayi ja to amma na cikin bai soyu ba amma in kina dan matsawa kina danna sai ki ga yana soya na cikin shi yasa idan kin ga yayi dan brown din yanda kike so she ki same shi ki ajiye in flask ne da ki sa a daidai lokacin da da sha
ga ai buɗe
baki to sha ai buɗe baki shi kuma alele shi ba bugawa in kika zo kika ajiye kwano kika zuba ciki kin dai motsa kuma an fi so shi an sa gishiri wancan kosan ma ana sa gishiri amma ba sa magi amma alele daki dan ruwan diminki she ki sa gishiri ki sa magi don ya narki kin gane ki zuba shi cikin ruwa cikin kullun ko alele ki ta motsa ki hada shi ki motsa in kika motsa to
shine nene dalili da yasa ba a zuba mai magi da gishiri kai tsaye
saboda aikin san dafa shi za a yi
saboda ya samu narkewa
da ko da dai ko sai ma in kika samu ko sai wasu suna yin ruwan gishiri ne ruwan gishiri suke yi
sai su juye
sai suna ta zuba an da su soya shi in sun dibo kullun sha dan zuba ruwan gishirin ciki kadan sha a motsa shi a yi ta soya
adadin wanda zaka soya idan ka diba sai ka dan zuba mai ruwan gishiri sannan ka soya
haka wasu suke wasu kuma suna hadawa da gishirin to kin ga shi alele in kika hade kika motsa shi she ki samu wasu na amfani da manja wasu na amfani da man gyada she ki zuba a ciki wanda duk kike so zaki zuba wasu idan suka zuba suna iya samun kifi kamar nan garin muna da kifi da ake ce mai ufuku ko salmon zaki cire bayan shi da tin bayan da na ciki
da kayoyin
ki dan gyara ki yanyanka yanda kike so ki zuba ciki wasu kuma suna dafa kwai in suka dafa kwai sai su yanyanka su zuba a ciki to idan kika zuba cikin gongoni zaki sa ki make sure gongonin nan na da tsafta gongonin nan cikin shi na da tsafta ba kowane gongoni wasu kuma na samun dan kwano roba wasu kuma na samu leda fari da ake daddaure abubuwa shi suke sa amma cikin gongoni ana dan shafa masa mai saboda kai ya kame to idan kika hada wa'annan kada yayi kauri da yawa kuma kada yayi ruwa da yawa daidai wa leda sheki zuzuba in cikin gongoni ne ki zuzuba in kuma daurewa zaki sheki daddaure shi to in kin daure tukunyan da dora da dafa ciki dama kin samu tukunyan kin dora a wuta kin dan sa ruwa to wasu na dan sa itace a ciki kananan itace sai su samu tsumma su dora kai sannan su zo su jejjera gongonin wasu kuma dan napkin su suke sa gwanin sha'awa cikin tukunyan sai su zo su dodora in gongonin ne in leda ne kawai kin zuba ruwan ki daidai wa leda kina yi kina dubawa dan shi kamar a ce steaming ake yi
ba a sa shi cikin silver kai tsaye
a'a
sai an sa wani abu kasan silver
saboda kai ya kone ya kama kin ga
tururin ke dafa
tururin ke dafa shi alale shi yasa kin ga yanda ake alale ne amma wasu kuma na ire-iren nasu daban-daban alale ma ana iya ayi shi naga wasu sun yi hanna doya ma kamar irin haka sun je sun marka da doyan shi aka hahada mai komi shi kuma aka zo aka yi haka aka yi alale da shi
to shi alalen da kosin me ake hadawa da shi
ana shan koko da shi shi koko yafi dace baka ka sha ti da shi amma kamar shi alalen nan wasu na iya yin dan stew suna ci da shi wasu kuma na iya dorawa ma kan shinkafa su ci da shi kin gane ai kaman wake da shinkafa ne an yi balanced diet din shi amma kin ga ko sai dai baki yake dora kan shinkafa ki ci
ko sai dai ya shiri ki sha abin
kaman koko ko poposu wato koko
wasu ma na iya saka kosan cikin
bread
ya shi sai su sha
haka nan ne amma an fi shan shi da koko
haka
suna saka an san yanka bread sai su saka a ciki sai su sha.
To ina jin anan muka kawo karshen wannan shiri kuma na wato kwalama kenan anan birnin Accra wanda na tattauna da Hajji Hafsat Kadiri English ni da na gabatar hawa Bekarin Yunfaniya.
Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.